الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين فأما حق الله الأكبر عليك فأن تعبده لا تشرك به شيئا فإذا فعلت ذلك بإخلاص جعل الله لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة ويحفظ لك ما تحب منهما أما حق الله ما في جرما ديكي كنكا شيني كبوتا مسا كدكي شركة دش حقي وننويني ديكي كنباوا كما حقنا yana da yawa ba haƙƙi ɗaya bane sannan kuma dukkanin su suna da girma wannan haƙƙoƙi saboda duba zuwa ga girman Ubangiji da bambancin girmansa da na bawansa za mu ga haƙƙin Ubangiji subhanahu wataala yana da girma kan bayinsa to amma imam ya faɗi cewa yayi nuni zuwa ga cewa cikin haƙƙoƙin nan akwai mafi girma mafi girman haƙƙi ya ammace shi da cewa shi ne mai ka bauta wa Allah kada ka yi shirka da shi Ubangiji suna ne na jalala suna ne na ɗaukaka wanda yake nuni zuwa ga ƙarshen dukkan kamalat kuma asasin dukkan cika kuma dukkan cika daga gare shi ta gangaro Ubangiji yana da sunaye da sifofi wanda suke bayanansu suna da yawa amma za mu yi bayani a dunkule kuma a takaice dangane da waɗannan sifofi na Ubangiji kafin mu ji sifofinsa yana da kyau mu sanya su cikin bayanin tauhidinsa kamar yadda aka saba a littattafan aƙida cewa akwai abin da ya shafi tauhidi tauhidin nan ya shafi kadaita Ubangiji a cikin zatinsa da siffofinsa da halittawarsa idan mun so mu ce ayyukansa da kasancewarsa shi kadai ne mai juya al'amura da kuma abin da yake shi ne ibadarsa tauhidin ibada kamar yadda shi ne a kawo kafin mu zo za mu yi wannan gabatarwa na farko Ubangiji shi kadai ne a zatinsa da samuwarsa idan muka ce tauhidi ko kadai ta Ubangiji a zatinsa ya kasu kashi biyu kashi na farko shine cewar Ubangiji ba shi da sassa da suka hadu suka yi shi idan mun dauki gida za mu ga gida akwai bulalluka daban-daban da su ne suka hadu suka yi gida wayannan bulalluka daban-daban da suka hadu suka yi gida za mu ga gidan yana da wannan sassa kuma yana bukatar kowane bangare domin ya samu cika a matsayinsa na gida dai kenan na biyu dukkan wani sashi daga wannan gida akwai bukata gare shi to bayan mun duba mun ga gida ya samu ne sakamakon wannan bangarori nasa da suke suna da yawa za mu ga kuma dukkan wani bangare akwai bukatarsa bukata alama ce ta rauni don haka ne anan muke cewa to shikenan da Ubangiji ya kasance yana da sassa da ya kasance yana bukatarsu da ya bukace su da ya bukato ni mai kammala shi kenan da ya bukace mai kammala shi wanda zai cika masa wannan sassan nasa da ya kasance mabukaci naqisi da sai tashi ba shine Ubangiji ba sai zaman to kenan akwai bukatar wani Ubangiji daban ba shi ba su da ka sassa daban-daban sun koruka Ubangiji shine a yaren aqida ake ce mishi ahad wato ahad shine wanda yake bashi da sassa. Surar Ikhlas mai daraja ta zo da bayanin cewa Allahu ahad, ma'ana Ubangiji ahad ne. Ahad shine mai wanda bashi da sassa, bashi da jiki an san shi da shine mai zurfin abu da fadinsa da tsayinsa, shine zai zama jiki. To wannan angles na jiki guda uku za mu ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba shi da su tunda ba jiki ba ne. Da ya zama jiki, da ya bukace su. To, sannan kuma Allahu samad, samad da tana da ma'anar wanda ake nufi, tana da ma'anar kuma da ita ce ta sauka da wannan aya, shi ne ba shi da mai wannan angles, ba shi da jawf, kamar yadda Imam Musa yake cewa allazi la jawfala, shi ne as-samad. Fassara ce ta ahad, mana ba shi da wani abu kamar zurfi ko cikinsa ko wajensa da makamancin wannan. Don haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba shi da irin wa'annan sifofi na tawaya. Da ya kasance yana da su kamar yadda muka ce, da ya bukaci mai cika shi. Shi yasa samad kuma Allah ya fassara ta da lam yalid wa lam yulad, tunda ba shi da ciki, ba shi da waje, ba zai yi ba wani abu ya fita daga gare shi, ba kuma zai yi ba ya fito daga wani abu. Bayan da za a yi wani abu ya fito daga gare shi ko ya shiga cikinsa, bayan da wani abu zai shiga cikinsa ko ya fita daga cikinsa, kamar yadda shi kuma bayan da za a yi ya fito daga cikin wani abu ko ya shiga cikinsa, saboda ba jiki ba ne. Shi ne Imam Ali a.s. yake cewa yana tayar da komai ba tare sun cakuɗa ba, ya kuma bambanta da komai ba tare an gansu gasu daban-daban ba, domin Ubangiji ba jiki ba ne, balantana sifofin jiki su tabbata gare shi a ce yana wajen abu ko yana cikin abu. Tunda baya wajen abu, baya kuma cikin wani abu, baya cakuɗa da wani abu, in an ce yana cikin komai, in an ce yana wajen abu kuma baya wani abu, gashi ana ganin wannan da wannan daban-daban, sai ya kasance lam yalid wa lam yulad. Wannan sifofi na kadaita zati ta fuskacin ahadiyya kenan. Amma ta fuskacin wahidiyyar Ubangiji shi ne ba shi da abokin tarayya, shi ne Allah ya nuna da shi wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Ubangiji ba shi da mai, ba shi da abokin tarayya, wanda za a ce ga shi ya yi kama da Ubangiji a cikin wata sifa, ko a zati, ko a sifa, ko a aiki, ko a ce ya yi kama da Ubangiji ta fuskacin za a iya bauta masa duk babu wannan. Dukkanin wannan sifofi ne na Ubangiji, ba shi da kufu, ba shi da sharik a cikin komai, Ubangiji shi kadai ne a cikin zatinsa. Saboda haka shi yasa ruwayoyi da dama daga Amirul Mu'minin Imam Ali sun zo cewa Ubangiji ba shi da abokin tarayya. Don haka idan muka ce ɗaya, ba muna nufin ɗaya da ma'anar kirga ba. A ce Zaidu mutum ɗaya, Ja'far mutum biyu, Ali mutum uku. Ba kuma yana nufin ɗaya da ma'anar jinsi ba. A ce haiwan dabbobi ɗaya kenan, nabat wato tsoro biyu kenan, duk ba shi da wannan ma'ana. A Ubangiji yana da ma'ana ne ta ɗaya, da ma'anar kore dukkan wanda yake sabaninsa, shi kadai ne, babu wani sai shi. To ɗaya kenan. Idan muka koma kuma tauhidin sifofin Ubangiji, sai mu samu cewa sifofin Ubangiji su ma dole ne mu kaɗaita Ubangiji a cikin sifofinsa, da cewar babu wani mai sifa irin ta Ubangiji. Babu wani abin halitta guda ɗaya da yake da sifa irin ta Ubangiji, babu shi, koda guda ɗaya a cikin samuwa. Idan ko muka ce akwai wani guda ɗaya da yake sifa ta Ubangiji a cikin samuwa, shi ma mun sanya Ubangiji abokin tarayya, mun yi shirka da Ubangiji a cikin sifofinsa. Bayani kan sifofi yana da yawa, kamar yadda bayani kan zata yake da yawa da muka dunkule. Don haka a takaice muna iya cewa sifofin Ubangiji an yi sabani, shin sifofin Ubangiji su ne ainihin zatinsa, koko sifofin Ubangiji ba su ne zatinsa ba? Idan aka ce sifofin Ubangiji su ne ainihin zatinsa, me ake nufi? Ma'ana Allah yana da sifofi. Wannan sifofi din muna iya gani, akwai sifa kamar a ce Zaid yana da sifofi, sai mu ce Zaid yana da hazaka, yana da kokari, yana da hankali. Wannan sifofi din yana da hazaka, yana da kokari, yana da hankali, waɗanda suke sifofi ne na Zaid. Shin a fili suna da samuwa da za mu ga mai hazaka, mu ga mai hankali, mu ga mai kwazo, sannan ko mu ga Zaid sai mu ga abu hudu ne a waje? Ko kuma a'a, a fili muna ganin Zaid ne kawai, sai dai waɗannan sifofin dukkaninsu suna nuna abu guda ne, shine Zaid. Tunda Zaid din nan shine mai hankali, shine mai hazaka, shine mai tunani. Tunda za mu ce Zaid shine mai kwazo, shine mai hankali, shine mai tunani, wanne ne a ciki? Idan muka ce Zaid mai kwazo, mai tunani, mai hankali, sifofi ne na Zaid wanda suke a fili akwai su, suna da samuwa ta musamman. Ta yadda a fili za mu ga abu hudu kenan, ga Zaid, ga kuma wani abu mai kwazo, ga wani abu mai hankali, ga wani abu mai tunani, mai hankali, mai tunani, kuma mai muka kira shi. Sai zamanto Zaid kuma ya siffantu da su cewa su ne suke kammala shi, su ne suke ba shi hankali da kwazo da tunani. Idan muka ce haka, to daidai yake da nazariyar Ash'ariyya cewa sifofin Allah ba ainihin zatinsa ba ne, suna da samuwa ta daban, ta musamman, kuma Ubangiji na buƙatar su yayin ayyuka. Al-Qudra, iko, al-ilm da ilimi. Misali, yana buƙatar domin yin halittu, yana buƙatar ƙudura, wacce ba ita ce shi ba, sai dai siffarsa ce, amma ba ita ce shi ba. Yana buƙatar ilimi, al-ilm, domin ya san wani abu, amma na al-ilm ɗin ba shi ba ne. Wannan shi ne magana a Shari'a. Suna ganin wata siffa ce ƙa'imatun bi zatihi, duk da ta tsayu ne ga samuwar Ubangiji, ta yi ƙayyumiyya, wato samuwarta ta ɓuɓɓugo daga samuwar Allah, kuma ta tabbata ga zatinsa, amma azaliya ce, tun azal akwai ta, kuma da za a yayi mana hijabi da mun ganta. Sannan Ubangiji ba zai zama ƙadir ba sai da waccan ƙudura ɗin, ba zai zama alim ba sai da waccan ilimi, kamar muƙaddara Zaid ba zai zama mai kwazo ba sai da waccan abin da ake kira kwazo, gashi can muna gani. Amma idan muka ba su da wani inda suke siffantuwa da shi, abinda muke cewa misdaq, ba su da shi sai guda ɗaya, cewa akwai wani misdaqi, akwai wani sifa, akwai wani abin da suke siffantuwa da shi a fili guda ɗaya, wanda ake nuna shi sunansa Ubangiji, kuma siffofin nan su ne ainihin Ubangiji, ba wani abu ne daban da Ubangiji ba. Kamar Zaid ne da muke nuna shi, mace yana da kwazo, yana da ilimi, yana da hankali, yana da tunani, wanda waɗannan siffofi ɗin dukkaninsu suna nuna mai samuwar Zaid ne shi kadai, da abubuwan da samuwar Zaid take siffantuwa da su. To wannan shi ne ya daidai da tunanin mai Ahlul Bayt da mabiyansu da aka fi sani da shi'ar Ahlul Bayt da kuma Mu'tazila. A fili yake, idan muka ɗauki tunanin Ash'ariyya, zai kai mu ga cewa ƙadimai guda takwas ne. Tunda a wajen Ash'ariyya akwai waɗannan ƙadimai guda bakwai, tunda su ne a'immatu sab'a, suke ce musu a irfani, a ilimin irfani. A ilimin aƙida suna ce musu siffofi guda bakwai. Wannan siffofi guda bakwai su ne uwayen dukkan siffofi. da yawan sifofi suna koma zuwa ga al-ilm, da yawan sifofi suna zuwa ga al-qudra, da yawan sifofi suna zuwa ga al-kalam. Ubangiji qadir ne, alim ne, murid ne, mutakallim ne, sami ne, basir ne, da sauran sifofi hayyun ne. Wannan sifofi da ake kira uwaye guda bakwai na sifofi suna imani da cewa suna da samuwa ta daban, kuma da za a yi mana hijabi da mun gansu, kuma Ubangiji ya ta'atta bi ha ijadu kullum mumkin. Duk sanda zai wani abu, duk sanda zai san wani abu sai ta hanyar ilimi, duk sanda zai san zai iko yana so yi wani abu sai ta hanyar kudura. Wannan nazariya bayan ta nuna kadimai guda bakwai, ba kadimi ɗaya bane shine Allah, kadimai takwas ne kenan, a lokaci guda ta nuna raunin Allah a gaban wannan kadimai, domin in ba el ba zai iya mai ba abinda ake cewa ilimi, in ba al-qudra ba zai iya mai ba abinda ake cewa aiki halittawa, idan ba irada ba zai iya nufi ba na yin wani abu. Shin nufin nan sifa ce ta aiki ko ta zaci? Duk ba zai iya ba. To shikenan wayannan abubuwa sun fi shi kamala. To Ubangiji Subhanahu wa ta'ala a nan zai ta bayyana a fili cewa nazarin Shi'a Imamiyya mabi Ahlulbayt zuriyar Annabi da kuma Mu'tazila shine yake daidai a wannan nazariya, domin gudun wancan abu da yake kai mai zuwa ga sanyawa Allah ababen tarayya wanda yake na da hatsari sosai. Sannan ana bayani game da siffofin Ubangiji har ila yau ta fuskacin kasancewa su siffofi ne subutiya ko salbiya. Shin Allah yana da siffofi ko babu? Jamhurin musulmi ahli sunna da shi'a hatta da wahabiyawa sun tafi akan cewa Allah yana da sifofi. Mu'tazila ma sun tafi akan cewa mai Allah yana da sifofi. Na Mu'tazila suna cikin ahli sunna. Shine sauran musulmi sun tafi akan Allah yana da sifofi, amma wasu daga Mu'tazila kamar Dirar dan Amru sun tafi akan Allah ba shi da sifofi. Wato idan ka ce al-ilm, idan ka ce Allah alim ne, daidai yake da ka ce Allah ba jahili bane, ba jahili bane, amma lokaci guda baka ce Allah masani bane. Abin da yasa Dirar yi wannan, saboda yana ganin idan ya ce Allah masani ne, kamar ya kwatanta Allah da bayi, sai zamanto Ali masani ne, Zaid masani ne, Musa masani ne, Allah ma masani ne. Sai Dirar bin Amr gudun kai da ya kamanta Allah da bayi, maimakon ya tsaya a nan sai ya fada mafi muni, sai ya cirewa Allah dukkan sifofin kamala, sai zama Allah masani ba tana nufin Allah masani ba auren shi, tana nufin Allah ba jahili ba ne. Shi yasa cikin sauki muka ce da za a tambayi Dirar bin Amr waye ba jahili ba, sai ce masani. Kina Allah masani ne, ya ba kanshi amsa. Waye ba gaje ba sai ya ce mai iko, kina Allah mai iko. Waye ba abin tilasta ba sai ya ce mai nufi, kina Allah yana nufi. Allah mai zabi ne, ba a tilasta shi. To wannan zamewar kafa da tunani da ya shigo cikin tunanin Dirar an Amru shi ya haifar da wannan matsala gare shi. Sai ya fada mafi muni ya kaucewa hanya. Idan muka cirewa Allah dukkan sifofin kamala, muka ce bai siffanci da kasancewar shi mai ilimi ba, mun sanya shi jahili. Batun cewa ba jahili ba ne duk magana ce ta harshe kawai, ba ta zo da wani sabon abu ba, matuƙar ka cire masa ilimi. Da yake nan, na biyu abinda shi Dirar ɗan Amru ya kasa fahimta shi ne, idan muka ce Allah masani ne, muna nufin masani ne da kansa bizzat, kamar yadda yake a ran kalam suna cewa masani bizzat. idan muka ce Zaid ko Ja'far masani ne muna nufin Bilgayr, wato Allah shi kansa shi samu sai ta ce ilimi. Ilimi ne dukkaninsa Allah, iko ne dukkaninsa Allah, nufi ne dukkaninsa, kowanne ka ɗauka shi ne shi ne kawai gaba ɗayansa. Amma idan wato idan Allah shi ne dukkaninsa, amma idan ka ce Zaid masani ne, kana nufin Zaid yana da ilimi, wanda ilimin nan wani ne ba shi shi ne Allah. Idan Allah bai ba Zaid ilimi ba, Zaid ba zai taɓa samu ilimi ba har abada. So da haka kasancewar Zaid ya zama mai ilimi ya dogara da kasancewar Allah ya ba shi ilimi. A nan sai mu ce wa Dhidar bin Amr, wannan bambanci ya nisanta matuƙa tsakanin faɗin mu Allah masani ne da kuma faɗin mu cewa Zaid masani ne. Domin Zaid masani ne tana nufin masani ne bilgayr, da wani ya samu ilimi. Amma Allah masani ne tana nufin masani ne bizat, da kansa zatinsa ne ilimi. Allah ilimin shi azali ne, baya canjawa, kuma har abada baya canjawa. Ya san abubuwa kafin su faru kamar yadda suke, da bayan sun faru kamar yadda suke, ba bambanci. Zaid shi ne ke da bambanci, Ali shi ne ke da bambanci, Ibrahim shi ne ke da bambanci, Muhammad shi ne ke da bambanci, Amru shi ke da bambanci, Bakru shi ke da bambanci. Waɗannan mutane ne waɗanda iliminsu ba su a kai, iliminsu da gare su ne, iliminsu daga Allah ne. Shi yasa iliminsu yana iya tafiya ya bar su, suna iya gafala, suna iya mantuwa, suna iya siffantuwa da jahilci. Dukkan wani makhaluki, hatta da fiyayin halitta sallallahu alaihi wa alihi Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, da wasiyansa alaihi wassalam, akwai abin da ba su sani ba wanda Allah ne kawai ya sani. Wala yahiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha. Idan an kwatanta ilimin mu da na manzon Allah, ba iyaka tsakanin mu da shi. Ilimin mu kamar zero ne, ilimin manzon Allah kamar trillion ne, ko kusa ba inda muke kusa da shi. Ba mu isa mu hango duniyar iliminsa ba, duk yanda muka yi fandan-fandan muka yi iyo, ba mu isa mu doshe hanyar inda ma ya dosa ba. Sawun kafar iliminsa inda ya dosa, idanunmu ya yi ƙarya, ya makance hangorin, bai isa ba. Amma idan ka kwatanta ilimin manzon Allah da ilimin Ubangiji, ba iyaka, ba iyaka, ba iyaka har abada. So da haka, ina za ka kwatanta ya dirar, dan an ce Allah masani ne, an ce kuma Zaid abokinka masani ne, an ce Amru masani ne, ina za ka kwatanta wannan kalma da wannan kalma? Kamar faɗin mu ne, Allah rayayye ne, Zaid rayayye ne. In mun ce Allah rayayye ne, ma'ana shi rayuwa zatinsa ne. Amma Zaid rayayye ne fa, ba shi akai rayuwa, kai ba ma kai an ba shi ba. Allah rayayye ne, rayuwarsa ba ta da iyaka. Zaid fa rayuwar shi tana da iyaka, rayuwar shi rayuwa ce kaskantacciya mai rauni, ta kasa sosai, wacce tana da rauni sosai, kamar hasken rana ne. Yayin da yake a matsayin shi na rana, wanda tsananin hasken ya kai hasken da duk abin da ya doshe shi zai kone, da kuma hasken rana da me, yayin da me, da hasken rana yayin da yake a cikin ɗakin da aka kulle ƙofofin shi da tagogi, ko ɗakin da ba shi da taga, ba shi da ƙofa, ya kake tunani? Tunda wala Allah na cikin ɗakin, kawai zai ɗan fahimci cewa lallai lokacin rana ne, ba dare ba ne. Saboda wala Allah ya hango can daga nesa, ga wata ƴar ƙofa can, ko wani ɗan rami da hasken ya ɗan hudo ta ciki. Idan za ka kwatanta wannan ɗan hasken da ya hudo cikin ɗaki, duk mawancin hasken da yake shine ainihin rana. To haka nan ne, dukkaninsu kuma sunansu haske, sai a ce ga haske nan ya huda daki, rana kuma haske ce, kuma kowanne haske, fitila haske ce, rana haske ce, kendir haske ne, amma ina hasken kendir, ina hasken rana, ina hasken fitilar da za ka rike a daki, ina rana. Zidar bin Amr ya samu wannan kuskure, don haka sufofin Ubangiji subhanahu wata'ala suna nan a matsayin sifofinsa tabbatattu, ba suna da ma'ana na salbari. Dirar bin Amr, idan aka ce negative, negative shine positive. Idan aka ce Allah ba jahili ba ne, ma'ana malami ne, ba gaje ba ne, ma'ana mai kudura ne, ba abin tilasta ne ba, ma'ana mai nufi ne. Don haka Allah yana nan da kamalarsa, kamar yadda negative positive zai zama negative, negative negative zai zama positive. Inda ka cire ilimi daga Allah sai zama mai jahilci, sai zama negative, saboda negative positive negative. Amma tunda ka cire tawaya ne, ka cire makanta, makanta abu ne negative, rashinta negative, saboda haka sai tabbatar da positive. Kenan Allah mai gani ne, tabbatacce ne, mai gani ne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, wa sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammadin.